Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, bayan dan jan kafa Isra'ila da Hamas sun amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta. Makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun bararraka yankin Donetsk na kasar Ukraine da daren jiya. Sannan shugabar Taiwan ta ce yanzu matsalolin cikin gida sun gallabi China ta yadda ba ma batun mamaye Taiwan ke gabanta ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'ai a arewacin kasar Kamaru sun ce rikice-rikice akan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu sosai sakamakon dasa bishiyoyi kusan rabin miliyan 1 da aka yi a kewayen wani sansanin yan gudun hijira. Bayan haka za ku ji cewa wasu yan kasar China na neman su mamaye sana'ar gwangwan a birnin Lagos dake Nigeria. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda a yau zai tattauna akan yadda ake kula da matsalar dunkulewar jini a jikin bil'adama da ake kira antiphospholipid antibody syndrome da turanci. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan amuna lafiya ga labaran. Isra'ila da Hamas sun amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda. Dakarun tsaron Isra'ila sun tura wani sako ta kafar Twitter mai cewa za a ci gaba da tsagaita wuta sanadiyar kokarin da masu shiga tsakani ke yi wajen daukar matakan da ke kaiwa ga sakin ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su. Kuma bisa sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma. Wannan bayanin ya zo ne ana saura minti 15 wa'adin yarjejeniyar baya-bayan nan ya cika. Rahotanni na cewa Isra'ila ta nuna ɓacin rai kan irin mutanen da Hamas ta yi tayin sakinsu da farko a madadin tsawaita wa'adin tsagaita wutar. Hamas ta ce da farko Isra'ila ta yi watsi da tayinta na sakin mutane 7. Da suka hada da mata da wata yarinya da kuma wasu gawarwakin mutane 3 waɗanda mayakan suka ce sun mutu ne a wasu hare-haren bom da Isra'ila ta kai. Makamai masu linzami na Rasha sun bararraka yankin Donetsk na kasar Ukraine da dare a daidai lokacin da ake dada damuwa kan yiwuwar Rasha ta tsananta kai hare-hare ganin yanayi na dada inganta. Mutane 10 sun samu raunuka a hare-haren na makamai masu linzami ciki har da yara. Wasu mutane 5 kuma sun makale cikin baragwazai a cewar ministan cikin gidan Ukraine Ihor Klemenko a yau dindin Alhamis. Klemenko ya ce a Pop Crops wani jinjiri dan watanni 6 da wasu yara yan shekaru 13 zuwa 16 sun samu raunuka. Babu alamar China za ta yi tunanin yin wata gagarumar mamaya ma Taiwan a halin yanzu saboda irin kalubalen cikin gida da take fuskanta a cewar shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a yau dindin Alhamis. Duk da yake China na kokarin canza alkiblar zaben Taiwan da ke tafi, ina ganin a wannan marar kalubalen cikin gida sun buwayi gwamnatin China a cewar Tsai a taron Deal Book na bana a birnin New York. Tsai na amsa tambayoyi ne kan kasadar kaddamar da duk wata mamaya bayan wata ganawa tsakanin shugabannin Amurka da China Joe Biden da Xi Jinping a California a wannan watan wanda aka yi ta matukar bibiya.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Jami'ai a arewacin kasar Kamaru sun ce rikice-rikice kan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu sosai sakamakon dasa bishiyoyi kusan rabin miliyan 1 da aka yi a kewayen wani sansanin yan gudun hijira. jami'an majalisar dinkin duniya da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ziyarci yankin don tattara bayanan nasarorin da aka samu game da ayyukan sake dasa itatuwan da kuma rage hadarin sauyin yanayi. Ga Baba Yakubu Makiri da fassarar rahoton Moke Edwin Kinzika.
Jami'ai da mazauna yankin arewacin Kamaru a kusa da iyakar Najeriya da Chadi sun ce rikici tsakanin 'yan gudun hijira na cikin gida da na waje da al'ummomin yankin akan abinci da ruwa ya yi sauki ainihin a 'yan shekarun nan saboda farfado da gandun dazuka da ke tsakaninsu. Yankin na ɗauke da 'yan gudun hijira kimanin 120,000 daga Najeriya da ɗimbin 'yan Kamaru da suka rasa matsugunansu da waɗanda suka dawo bayan ayyukan Boko Haram sun fidda su daga gurin. A shekaru 10 da suka gabata, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta kafa sansanin 'yan gudun hijira na Minawawo mai girman eka 630 a kusa da iyakar wadda zai iya ɗaukar 'yan gudun hijira 15,000. Amma sakamakon ɗorewar tashin hankali ya sa adadin mazauna sansanin ya ƙaru zuwa 72,000, lamarin da ya sanadin ƙarancin albarkatun da ake amfani da su a wurin. Laitu Habila mai 'ya'ya biyu wadda take da shekaru 26 da ta tsere wa tashin hankalin Boko Haram daga Najeriya zuwa sansanin a shekarar 2016 ta ce rikici tsakanin al'ummar yankin da 'yan gudun hijira da cikin gida da na waje akan abinci da kiraruwa na faruwa a kullum yaumin.
The time that we come, all the firewood has finished in the bush. So
Habila ta ce tana cikin farin ciki yanzu saboda tana samun kiraruwa da take sarewa domin dafuwa da su ba kamar a baya ba, wanda sai ta sha wahala kafin ta samu itatuwa a sansanin na Minawawo. Ta ce baicin sare rassan itatuwa domin amfani da su wurin dafuwa. Hukumar UNHCR ta nuna musu yadda za su shuka itatuwa da dama, kana ta nuna musu yadda za su farfasa gawayi su yi amfani da garinsa wurin hatsa wutar dahuwa. Iyakar arewacin Kamaru da Chadi da Najeriya ɗaya ne a cikin yankuna masu gandun dazuka da ke fuskantar haɗarin lalacewa a tsakiyar Afirka. Gwamnatin Kamaru ta ce sauyin yanayi, ƙaruwar zamantakewar mutane, sare itatuwa, rashin dasa sabbin itatuwa suna barazana ga albarkatun halitta a wurin, sannan sun jefa fararen hula cikin tsananin talauci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoto a shekarar 2016 cewa wasu shugabanni biyar na 'yan gudun hijirar Najeriya sun haɗa kai suka yanke shawarar dasa itatuwa a sansanin na Minawawo domin kawar da wahalhalun rayuwa. Shuka itatuwa kamar kasiya, darbejiya, zogale ko moringa, kashiu, lokena, dukkan jinsu suna da jimirin fari, kana suna da rassa da za a iya amfani da su wurin sa wuta. Akan kuma iya amfani da ganyayyakinsu a yi magani ko abinci ko kuma taki. Rahotannin na UNHCR ya ce an shuka kusan itatuwa rabin miliyan a ciki da kewayen sansanin Minawawo. 'Yan gudun hijira da al'ummomin yankin sun ce saboda itatuwa da ke wurin, yanzu suna samun damar yin ƙananan gonaki da suke ci kuma su ciyar da dabbobinsu, kana ya rage rikicin da ake samu wurin raba albarkatun. Mata sun ce yanzu ba su fuskantar hadarin fyaɗe da cin zarafi a lokacin da suke zuwa wuri mai nisa domin ɗebo kiraruwa da gidan ruwa. Jakadiya ta musamman ga hukumar UNHCR kuma 'yan rajin kare muhalli Emtidal Mahmud ta ziyarci arewacin Kamaru a wannan wata. Ta ce ta saurari labaran nasarori da 'yan gudun hijira suka samu game da tasirin aikin dazuzzuka a rayuwarsu ta yau da kullum.
The stories that we're seeing in Cameroon are not just stories of crisis.
Labarin da muke gani a ƙasar Kamaru ba labarin rikici bane kawai, har ma labari ne na nasara, labari na duniya, labari na albarkatu da mutane ke samu ba don su tsira ba kawai, har su ci gaba a cikin bambance-bambance a lokacin da muke fuskantar sauyin yanayi. Na yi imani cewa mafita da 'yan gudun hijirar suka samar ya sa suke ganin wannan aikin a Minawawo. Sun gaya mini cewa wannan mafitar za ta iya yin aiki a Darfur da Nepal, kuma tana iya aiki a Bangladesh saboda akwai yanayi iri ɗaya. Da take magana da gidan rediyon ƙasar Kamaru CRV, Mahmud wadda kuma tsohuwar 'yar gudun hijira ce, ta ce ta rubuta abinda ta kira sakonni masu ƙarfi da fahimtar juna da za su jawo hankalin duniya a lokacin taron duniya akan sauyin yanayi na COP28. ta ce magance batun sauyin yanayi da kuma tallafawa shirye-shirye kamar aikin dazuzzuka na 'yan gudun hijira a Kamaru ya kamata ya samu fifiko a dukkan ajandar cigaba da za a tattauna a taron.
A gaida Baba Yakubu Makeri, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Tumariyar wata kotun Jamus yau Alhamis ta yanke ma wani dan kasar Gambia hukuncin daurin rai da rai saboda rawar da ya taka a wata kungiyar makasa wadda ta rika karkashe masu adawa da tsohon shugaba mai kama kariya Yahya Jammeh ciki har da wani dan jaridar wato mai aiki da AFP. An samu Bai Lowe da aikata manyan laifuka kan bil'adama da kisan kai da ma yunkurin kisan kan saboda rawar da ya taka a matsayin direban kungiyar makasa mai suna Junglas. Masu gabatar da kara sun buƙaci alƙalai a kotun da ke garin Chile na arewacin ƙasar da su yanke hukuncin daurin rai da rai Lowe wanda shi kuma ya ƙaryata tuhume-tuhumen da ake masa. Shugaban Indonesia mai barin gado ya amince da ƙarin kashi 20 cikin 100 na kuɗin da ake kashewa kan harkokin tsaron ƙasar har zuwa ƙarshen shekarar baɗi saboda a inganta manyan makaman yakin ƙasar a matsayin martanin abubuwan da ke gudana a yankin a cewar ministan harkokin kuɗin ƙasar. Wani taron manema labarai jiya Laraba, minista Sri Mulyani Inwurwati ta ce an yi wannan amincewar ce a wani taron da ta hallara tare da shugaba Joko Widodo da ministan tsaro Prabowo Subianto. Prabowo ne na gaba a jerin 'yan takara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Janairu kuma zai kara ne da ɗan shugaba Widodo. Za a kara kasafin kuɗin ɓangaren tsaron ƙasar ne daga dala biliyan 20.7 zuwa dala biliyan 25 a cewar Sri Mulyani.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma zamu sake komawa bangaren rahotannin mu. Yayin da kasar China ke ci gaba da fadada ayyukanta a kasashen Afirka, a Najeriya wasu kamfanoni mallakar kasar ta China na neman maida wasu masu sana'ar gwangwan da masu kokarin ƙara sabunta wasu abubuwa su zama marasa aikin yi saboda yadda suka shiga sana'ar gadan-gadan. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala ya aika mana da wannan rahoton.
Siraja Karofi na sana'ar gwangwan shekara da shekaru a jihar Lagos. Ta wannan sana'ar yake ciyar da kansa da iyalansa. Yayin da 'yan kasar ke kokawa kan tsananin rayuwa, Karofi ya bayyana yadda shigowar kamfanoni mallakar kasar China ke barazana ga sana'ar tasa.
Kan harkar mu yanayin yadda muka samu foreign influence, especially Chinese da Indians, yanayin matsaloli da muke fuskanta a kan yanayin kasuwa nan. Don muka dauka kamar Chinese, yanayin yadda suka intervene a economy na ita kanta kasai cikin wannan secret business, the same problem arose saboda nan din ma akwai Chinese akwai Indians kuma suna doing the same abin ganin processes da suke na exploitation da suke abin ganin na mutane.
A Najeriya dai akwai sama da kamfanoni 20 mallakar 'yan kasar China a cewar ofishin jakadancin kasar da ke Najeriya. To amma 'yan Najeriya irin su Muhammad Zaharuddin na zargin bautar da 'yan Najeriya da kamfanonin China suke wajen biyan su albashin da bai ta karaya karya ba.
Ni na yi aiki a ciki a wancan shekarun za a ga duka albashi a wata. A wata a sati biyu bai wuce naira 8,000. Za ka yi aiki daga karfe 7 na safe zuwa karfe 4 na yamma. Akwai overtime yana daukan karfe 5 zuwa 6. So amma an kada duka wannan abin za ka ga abu ne karami wanda a matsayinsu wanda suka zo daga wata ƙasa a Najeriya suna yin wannan harkar. Albashin da suke yi bai cancanci a ce ɗan ƙasa ke karɓar wannan albashin ba.
A baya dai, kasar Amurka ta zargi China da amfani da bashi wajen juya al'amuran gwamnatin kasar. Shugaban ƴan gwangwan Ibrahim Dan Soja na zargin jami'an tsaron Najeriya da boye an kasar China kariya wajen siyan kayan da ya kamata su siya.
Kasuwan nan ta harkar gwango muna yin ta ba wai ba mu yin ta ba. Aka samu yawancin mu saboda ba mu da karfin kasuwancin. Sai aka samu wasu can ƴan China za su shigo kasuwar tamu. Muna ji muna gani ƴan China za su zo su sai kayan da ya kamata kai da suka isko kayan da ya kamata da sai a ce su sun kasi kayan kaga irin wannan ga abubuwan ba su dace ba mu yanzu ba mu san mu je kasar su mu wannan ba kuma kai a matsayin ka dan kasa za a ga su jami'an tsaro kai baka isa kai musu wani balazana ba
a yanda ake karfafa gwiwar ƴan kasa da su runguma harkar ƙara juya tsoffin abubuwa zuwa sabbi Matasa irin su Sirajo na kira ga gwamnati da ta bunƙasa kamfanonin cikin gida don gujewa cizgunawa da kamfanoni irin na China ke yi wa 'yan ƙasar. Alhassan Bala, VOA, Lagos, Nigeria.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a makonni biyu da suka gabata mun tattauna akan matsalar antiphospholipide syndrome inda likita yayi mana bayani dalla-dalla game da wannan matsala wato matsalar dunkulewar jini da ma irin matsalolin da ake iya fuskanta sakamakon wannan cuta inda likita yace rashin daukar matakin gaggawa game da cutar kan iya haifarwa mata masu juna biyu hawan jini a wasu lokutan ma har ma a rasa rai to a wannan makon likita zai yi mana bayani ne a takaice kan yadda ake kula da wannan cuta ko kuma yadda ake maganinta baraka bashir gare ki
manejin wannan lalura yana da tsada kenan
a gaskiya yana da tsada domin duda ba sai mun faɗi sunan magani ba tunda magana muke a radio amma yana da matukar tsada shi musamman wannan maganin da yake hana jini dunkulewa wato akwai nau'ikan magunguna guda uku da aka yi amfani da su akwai wanda ana iya yin amfani da shi kamar warfarin amma shi matsalarsa shine ba amfani da shi musamman a watanni uku na farkon ciki wanda kuma kinga ana iya samun matsalolin a watanni uku na farkon ciki to saboda dalilin da yasa a daidai lokacin sassan jikin yaro suke samuwa to yana iya jawo tawayar halitta idan aka yi amfani da shi a waɗannan watanni uku na farkon ciki wannan yasa yawanci ko da misali mace ta zuwa irin wannan ba za a iya dora ta akan sa wanda shine mafi sauki a magungunan da akan yi amfani da su saboda haka idan kuma an wuce watanni uku na farko to idan za a yi amfani da shi to kuma sai ana bibiyar yanayin tsinkewar jinin mace domin gudun kar wani lokacin ko jinin ya tsinke fiye da kima ko kuma a'a akwai buƙatar a ƙara yawan maganin saboda gudun kar jinin ya dunkule akwai nau'i na biyu wanda muke ce masa unfractionated heparin shi ma idan mace tana kan su shi ma dole sai ana bibiyar ta dalilin da yasa saboda wannan dalilin da na faɗa ko kar jini ya tsinke da yawa sannan na ƙarshe wanda kuma gaskiya kusan ya fi tsada shine wanda shi baya buƙatar bibiya akan yi amfani da shi yawanci allura ce a gaskiya tana da tsada sosai wanda da yawa babban ɗaya daga cikin matsalar ƙalubalen da muke samu shine wasu ko da sun fara ba sa iya jurewa su kai gaci shi kuma ba zai a ce an fara kuma wani lokacin an daina an watsar ba abinda dai ake gudun yana iya faruwa to kuma wanda warai daga sai kuma alluran nan kullum mace za ta yi kanta to kinga akwai buƙatar ya zama cewa lallai sai an sami ƙwarin gwiwa sosai an ba su ma'aurata ƙwarin gwiwa sosai na yanda za su yi amfani da allurar idan misali itan ta kama su yi amfani da ita idan har ba za su yi amfani da wannan ba ana iya koma waɗancan ɗin to amma kamar yadda na faɗa miki shi wannan yana da alfanu wajen cewa ba sai ana bibiyar tsinkewar jinin ba saɓanin waɗancan nau'ikan na magungunan guda biyu da na faɗa
misali a mata nan nahiyar mu kamar kaso nawa cikin ɗari misali a mata biyar mata nawa akan samu da wannan lalura?
To wannan Adam yanzu ba zan iya fadar hakikani ba saboda ba mu da wani bincike da muka yi da zai iya fadar gaba ɗaya ne ke faruwa a nahiya, amma kwana-kwanan nan abokiyar aikinmu da ta yi wani bincike kusan ta samu kusan ina jin kusan 30 a cikin 100 amma ba a cikin mutane ba a waɗanda suke da matsalar yawan maimaituwar bari, saboda akwai bambanci tsakanin a cikin jama'a gaba daya da a cikin waɗanda suke da hadarin yiwuwar samun abu, domin a wannan
cikin asibiti ne dole waɗanda suke samun barin ta
yawa yawa kuma kai tsaye dama wannan an tafi ga waɗanda suke da laruran ne, to a cikin su ne ina ga an samu kusan 30 a cikin 100 na waɗanda misali suke zahiri suke da matsala na wanda aka tabbatar da misali matsalar kenan, idan da a cikin jama'a ne gaba ɗaya watakila sai jike jibo watakila bai fi a ce mutum biyu a cikin 100 ko ƙasa da haka ba, wanda ba ni da tabbacin nawa ne muke da shi mu a irin nan nahiyar mu ta Afirka misali idan ga masu irin wannan lalura da za a ce abin, amma wannan ana magana ne a matan da dama suke da matsalar da ake tunanin ita ce, misali suna da yawan maimaito ko sun taɓa samun matsala na dunkulewar jinin, to su aka tara to a cikin su ne ta samu ina jin tsakanin kusan 27 zuwa 30 aka samu cikin 100 na waɗanda aka yi wannan gwajin.
A cikin waɗannan wanda aka samu shin guda nawa aka iya ƙoƙarin daga an ɗora su akan magunguna sun bi kuma har sun samu biyan buƙatu?
To gaskiya kusan duk waɗanda ta gano an buƙaci da ɗora su akan magani, to amma kin san yanda matsalolin da na faɗa miki a baya na ƙalubalen da akan fuskanta, duk da cewar a sanda ta yi wannan binciken gwajin kyauta ta yi wa dukkanin matan da aka riga aka samu da irin wannan matsalar, to amma kuma yanda za a lura da su kamar yadda muka faɗa larura ce wacce tana buƙatar in har ana so a lura da mace inda ya kamata akwai buƙatar kashe kuɗi, domin ko da ba kashe kuɗin siyan magani akwai kashe kuɗin yawan bibiya na gwaje-gwaje, to wannan ya sa wasu basu kai ga watakila lokacin hadda za su haihu a nan misali ana tare da su a nan da za a bibiye su ba, wasu kuma sun iya bakin kokarin nasu wasu sun kai ga nasara wasu kuma sun kusa misali a ce ga an kai ga lokacin da za a ce su haihu da kan nasu kuma watakila ko wani dalili ya taso misali kamar na hawan jini ko wani abu ya jawo dole watakila aka dakatar da cikin, amma dai cikin ikon Allah waɗanda aka gano da matsalar kuma waɗanda suka yi amfani da magungunan da aka ɗora su a kai ana ƙara musu ƙarfin gwiwa, to da yawansu wasu sun samu nasarar samun yaransu cikin ƙoshin lafiya.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka saurari bayani game da cutar dunkulewar jini kuma mun fahimci yadda cutar take da alaka da hawan jini. A daidai wannan lokaci ƙwararriyar likita da ke kula da lafiyar iyali wato Dr. Maryam Audu Bako za ta yi mana bayani kan tsananin cutar hawan jini idan har mai ita bai bi ka'idojin da likita ya gindaya masa ba. Likita gare ki.
Idan har aka ce wa mutum yana da cutar hawan jini to dama dole ne sai ya hakuri ya bi abin da likita ya faɗa. To gaskiya a yanda muke yi muna bawa mutane kwayoyin magani kuma sannan muna ce musu ya kamata a dinga motsa jiki kuma akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye kamar yawan cin gishiri kamar yawan cin maiƙo, sai kuma muna ce musu su ci abubuwan da suke da shi potassium kenan a ciki kamar ayaba haka ko kuma avocado ko kuma dabino haka, duk yana dan taimakawa amma duk da haka sai mutum ya sha magani. To idan har mutum baya shan magani dan yawanci za ku ga mutane har sun fara shan maganin su lafiya lau sai su dinga ji kuma mutane suna ce a'a ku bar maganin ku sha kaza ku sha kaza, so sai kiga muna yawan samun matsaloli da irin wannan. To indai mutum bai kiyaye ba ya kamata mutum ya sha magani kulliyomin ba fashi kuma ya dinga zuwa likita yana duba wannan yana duba hawan jinin a gani ko yana sauka ko kuma baya sauka, ya kamata ya dinga bin dokoki dan idan har mutum mai hawan jini baya bin wa'annan dokokin to zai iya samun matsaloli kala-kala. zai iya samun matsala a cikin kwakwalwa ana ce mishi stroke wanda za ku ga mutum kai ya fadi ko kuma a ce bangare jikin shi bangare daya baya iya motsi da shi baya iya aiki ko kuma a ce mutum zai iya samun bugun zuciya akwai abin da ake cewa heart failure ko kuma a ce mutum zai iya samun matsala da koda sai kaga mutum ya samu matsala da koda ai ta fama shekara da shekaru ko kuma wata ran mahar yana iya kawo matsala a ido ko kuma yana iya kawo matsala a kafafuwa to amma akwai abubuwa da yawa kaman jijiyoyi da suke kafan mutum kenan akwai abubuwa da yawa wanda suke iya kawo matsaloli na hawan jini idan har mutum bai kiyaye ba ya bi dokoki to saboda haka idan an ce mutum yana da hawan jini ya kiyaye ya bi abin da likita ya faɗa ya sha maganin shi kullun kuma sannan ya dinga motsa jiki kuma sannan ya kiyaye abubuwan da aka ce a daina ci kuma ya ci abubuwan da ya kamata ya dinga ci dan yawanci kamar yanda muka faɗa mutum baya jin komai a jikin shi sai fara daya kawai za a ga waɗannan matsalolin sun taso
to likita shin suwaye ne masu kafi cin karo da matsalar hawan jini shin yara ne ko manya ko kuma tsofi
mutanen da suka fi kama ciwon hawan jini su ne manya a da din nan sai a ce mutum daga shekara 50 zuwa 55 amma a yanzu duniya ta canja yanda muke rayuwa abincin da muke ci da sauransu muna yawan ganin ma mutane masu shekara 40 wasu ma ba su kai shekara 40 ba duk suna samun wannan ciwon hawan jini to yawanci shine mutum har yake girma da shi har tsufa da shi duk da haka yara ma suna yin hawan jini amma dai bai cika yin yawa ba akwai hawan jini kala-kala ne akwai wanda ake cewa secondary hypertension to shine hawan jinin da yawanci akwai dalili kila ko ciwon koda ne a ko ciwon akwai wasu sinadarai a cikin jikin mutum wanda ba su yi daidai ba ko kuma magunguna ne haka to yawanci shine aka fi gani a yara amma gaskiya mafi yawancin hawan jini daga manya yake farawa
shin wani irin kula ko kuma tallafi kike gani ya kamata gwamnati ta baiwa masu fama da hawan jini musamman ma a nan Najeriya
to gaskiya irin kula da tallafi da kake gani gwamnatin Najeriya za ta iya wa mutane masu hawan jini to a gaskiya ba ma masu hawan jini kadai ba gabaki daya abin da ya shafi lafiya na yan Najeriya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ya kamata gwamnati ta kara sa hankali akan bangare na health na lafiya kenan a kara budget yanda komai da komai zai dinga tafiya daidai yanda ya kamata yanda za a dinga daukar likitoci yanda za a iya tura likitoci kauyuka su je can kasa kauyuka local government dan yawanci mutanen mu mutane da yawa ne wanda ba za su ma iya biyan magani ko maganin hawan jinin ma yaushe ma har ba su ma san ma da hawan jinin ba to ya kamata a je a ilmantar da mutane a samu musu asibiti na ya zama akwai likitoci akwai nurses a wurin da taimaka tun daga kasa sannan kuma asibitocin mu na gwamnati a rage kudin asibiti dan mu da muke asibitin muna gani mutane za su zo ba sa iya biyan kudin asibiti
masu sauraron mu anan zamu jalin zamin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na kuma gabatar nake cewa a har kullum rigakafi ya fi magani mu huta lafiya
madalla a gaida Hauwa Umar to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
to a takaicen Isra'ila da Hamas sun ce sun amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda dakarun tsaron Isra'ila sun tura wani sako ta kafar Twitter mai cewa za a ci gaba da tsawaita yarjejeniyar sanadiyar kokarin da masu shiga tsakani ke yi wajen daukar matakan da ke kaiwa ga sakin karin mutanen da aka yi garkuwa da su kuma bisa ga sharadin yarjejeniyar da aka cimma makamai masu linzami na Rasha sun bararraka yankin Donetsk na kasar Ukraine da dare a daidai lokacin da ake dada damuwa kan yiwuwar Rasha ta tsananta kai hare-hare ganin yanayi na inganta mutane goma sun samu raunuka a hare-haren da Rasha ta kai ciki har da yara wasu mutane biyar kuma sun makale cikin baraguzai a cewar ministan cikin gidan Ukraine Ihor Klemenko a yau dinnan Alhamis babu alamar China za ta yi tunanin yin wata gagarumar mamaya ma Taiwan a halin yanzu saboda irin kalubalen cikin gida da take fuskanta a cewar shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a yau dinnan Alhamis duk da yake China na kokarin canza alƙiblar zaben Taiwan da ke tafe Yana ganin a wannan marar kalubalen cikin gida sun buwayi gwamnatin China a cewar tsai a taron Deal Book a bana a birnin New York.
To masu sauraro anan zamu dasa aya macin anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniya mu Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara jama'a a saurari shirin yau da gobe.